أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba yawmun biyu ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon sira sallallahu alaihi wasallam 2440 wanda shine daidai da 30 ga watan 10 2019 miladiya karatu wanda muka saba na sati قواعد القرآنية منا تكن سورة البقرة آية 30 من سيا آية 60 هدو يوم إن شاء الله وزام تاش آية 60 دبيار لوك تشيدي زو كرشي منا تكن آية ودا قسان كرشان ودا الله سبحانه وتعالى لكن أنتهم تستند هدو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء آيات لقوم يعقلون kana muna cikin wannan aya ce lokaci tai a takeice wannan aya mai girma eh abin da ya dan rage shine mallan ata yake cewa nazarat alan nabi sallallahu alaihi wasallam bil madina ayata wa ilahukum ilahu wahid aya da take kahin wannan imamu ata yake cewa wannan aya ta sauko ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake Madina sai kafiran Quraishi sai suke cewa ya za a yi Allah guda ya ishi kowa da kowa saboda su a ganin su kamar aiki ya mishi yawa sai a samu Allah na ruwa a samu na arziki a samu na hudda tsirrai kowanne da aikin shi to shine Allah subhanahu wataala kuma sai sake saukar da ita wannan ayar inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar hayya zuwa da gobi ya kuno idan muka diba zamu ga wani aiki ne wanda yake mai girma kuma Allah shi kadai yayi su kina wanda sai tabbatar mana da cewa dai lalle Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim dai kina insha Allah zamu tashi sai aya ta 165 namal
na'am a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minan nasi ana samu daga cikin mutane man yattakhizu min dunillahi andadan, waɗanda suke rukon wasu wanda ba Allah ba, kaman abun kishiya, suke kwatanta Allah da su, suke ganin su ma kamar daidai suke da Ubangiji. Shine mana andad, yuhibbunahum ka hubbillah, kuma har ma suna musu so kamar yanda suke son Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce wallazina amanu, amma wanda suka imani cikakke, ashaddu hubban lillah, su kuma tsananin son su yana ga Allah ne. Walau yaral lazina zalamu, da za a ce waɗanda suka zalunci kansu, a ce ka gansu, iz yarawnal azab, lokacin da za su ga azaba, lokacin da ido zai rena fata. Annal quwwata lillahi jami'a, lalle ne za su tabbatar da cewa dukkan wani ƙarfi na Allah ne shi kadai, kenan bai dace ba a gama shi da wani. Wa anna allaha sharidul iqab, kuma lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai tsananin azaba ne, sharidul azab. Iz tabarra alladhina tubi'u, lokacin da waɗanda aka suka bi ko kuma aka bi su za su yi bara'a, bara'a kenan ba su ba su, za a tsinowa tsakaninsu da wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba da shi kuma wanda ya bautar. Nutubu, wanda aka bi, wanda aka ce kai kai ne Ubangiji zan bauta maka, ko kuma kai kai ne abun bauta, to waɗannan a gobe kiyama za su barranta da su, za su ce mu babu ruwanmu da ku. Minal lazina taba'u, ga waɗanda suka bi su, kai wancan ya bi wancan, wancan ta bi wancan, to duk abin da aka bin nan sai sun zo gobe kiyama sun ce ba su suka yarda a bi su ba. Shine ma'ana ittabara allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'u al'azaba, kuma dukkan su sai sun ga azaba. Wa taqatta'at bihim al'asbab, kuma duk wata dabara sai ta gushe. Al'asbab shine kamar abin da zaka kama ya cimma buri, kana duk wasu hanyoyi, wasu igiyoyi wanda ya kamata a ce mutum ya kama ya tsira, duk sun dadda sai sun yayyanki. Wa qala allazina taba'u, su waɗannan waɗanda suka bi, wanda suka bauta ma'anan wanda ba Allah ba, sai su nadama cewa law anna lana karratan, da a ce muna da wani jiko, sai su ce dama ina ma Allah ya mai da mu duniya. Fa natabarra'a minhum, mu ma mu musu bara'a, kama tabarra'u minna, kaman su ma yanda suka wohinta da mu. Kenan yanzu anan su ma da suna cize yatsa ne, dama Allah ba su wata dama su ma su da su rama abin da suka musu. Wannan ana magana ne waɗanda suka bi wani wanda ba Allah ba, wanda ba Allah ba da aka bi su ne farko wanda za su ce mu ba mu ce ku bauta mana ba. To shikenan su kuma wanda suka yi bauta su ma sai su ce kash, dama Allah ya ba mu wani jiko, mu ma mu ce ban mu bauta muku. Yana idan an dawo duniya. Kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim, kama haka zai nuna Allah zai nuna musu cewa ayyukansu hasara a kansu. Su waɗannan sun yi hasara, su waɗannan sun yi hasara. Wa ma hum bi kharijina minan nar, kuma lalle ne tabbas su ba masu wuta bane daga wuta. Kaga wannan ayoyin guda uku, inda za a ce kowane ɗaya daga cikin musulmai ya san su, sani na haƙiƙa da tafsirinsu, to lalle ne bai yiwa a yi amma Allah shirka, kuma bai yiwa ne a samu daga cikin bayan Allah wani wanda zai yarda a zo a riƙa bauta mishi kamar da ake yi a yanzu, ko a bashi matsayin annabi, ko a bashi matsayin Allah. Da za a ce lalle tabbas addinin Allah ne ake yi, kuma an yi karatu, wanda ayoyin kaɗai guda uku sun isa. To amma kuma sai ga sabanin haka yake afkuwa, wani ma za a bautata mishi tare da su, ya ce eh shi ne, ai shi ne Allah, ko shi ne kaza, shi ne kaza. Wani kuma za a samu shi riga ta manzo sallallahu alaihi wasallama, kuma ya karɓa haka. To wannan ayoyin babban abin da suke karantar da mu, abu na farko waɗanda suke rukon wani wanda ba Allah ba andadan, kuma daɗi da ƙare yuhibbunahum ka hubbillah, a soyayya ma ana shirka. Duk lokacin da ka so wani masoyi, ko kuma wata masoyiya, matarka ko kuma babanka ko ɗanka ko garinku, irin hubbul watan da ake cewa alwataniya, ko kuma wata dukiyarka, ko wani abin da ka yi so, ka yi shi, ka so shi yadda san Allah da manzon shi, to wannan zai kai ka zuwa ga shirka. Kaman kama Allah shirka subhanahu wataala, kenan ka ce akwai wanda za ka iya daidaita shi da shi, shine ma'ana andat na zahir. Sai Allah ya tace ya bi wanda suka imani, ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah, amma su wanda suka imani tsananin soyayyarsu yana ga Allah. to duk mai imani haka ya kamata ya kasance. Shine malai yace nan Allah murafin sarki yana mana bayanin halin waɗanda suke mushrikai ne a cikin duniya. Lokacin da suke daukan wani wanda ba Allah ba sai su gama shi da Allah madaukakin sarki. Wasu suka daukan wasu daga cikin bayin Allah halittun da Allah ya mafi tsarki mala'iku sai su ce su suna bauta ma mala'iku ne. Wani ya bauta ma aljani, wani ya bauta ma icce, wani ya bauta ma dutse, ga rana, ga wata, wani ma ya bauta ma mutum dan uwan shi. Ko kuma wani ya bauta ma wata dabba irin da ake a India saniya, wani ma guri, wani ma wani abun wani abun bautan ma abun dariya ne inda za a ci za a bauta mishi. Wani ma shi zai sassaka gumki da icce yanda ake sassaka turmi zai yi shi kuma ya zo ya riƙa neman arziki a wajen shi, wani kuma da laka zai yi shi. To kaga da yawa daga cikin abun bauta wasu ma abun dariya ne wanda bai amfana wa kanshi komi, bai iya ba kowa bane shi kai kai shi kuma ka ce ka bauta mishi. To kaga nan akwai ma'ana batar basira. To shine Allah subhanahu wa ta'ala ke wa mulabaran su minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Malai ce ma'ana andad abinda ake ni da faɗa Allah madaukakin sarki andadan ai amsalan wa naza'ir kamar ka ce da wannan da ubangiji madaɗe ne wa iyazu billah. Shine ma'ana andad ya'budunahum ma'ahum wa yuhibbunahum ka hubbihi, yanda za su bauta ma Allah haka suke bauta ma wannan abu, yanda za su so Allah kuma haka suke son wannan abin da suke bauta ma. To wannan shine tsantsan shirka. Wa huwa Allahu la ilaha illa huwa wa la didda lahu wa la nidda lahu wa la sharika ma'a. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma shi kadai yake, bai da wanda za a ce kishiyar shi ne, bai da wani wanda za a ce tsara shi ne tare suke, ko babu wani wanda ya kamata a gama shi a ce da wannan abota ma wannan abota ma Allah da ɗaya ne. Hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa qultu ya rasulullahi ayyu dhanbi azam. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama wani zunubi ne yake girma. Qala sai annabi yake cewa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ka samu Allah kishiya alhali shi halice ka, to babu zunubin da yake wannan. Yana kun ga shirka yana daga cikin manyan zunubai. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillah wa yuhibbuhum Allah wa tamamu ma'rifatihim bihi. Soyayya Allah so da yawa takan faruwa ne lokacin da mutum yake da mana cikakken sani da Ubangiji. Diya wasu wanda suke bauta wannan wanda ba Allah ba, ko kuma wasu wanda suke son wani fiye da Allah, idan ka same su zaka cewa sun jahilci wane ne Ubangiji subhanahu wataala, mana ba su da cikakken sani game da Allah. Inda za a ce mutum yana da cikakken sani da Allah to ba zai iya gama shi da wani ba. Kadiba da aya da muka karanta can baya, wa ilahukum ilahu wa la ilaha illa huwa rahmanur rahim, kuma da ayoyin da suka zo na rububiyya halittar sama da ƙasa da waye duka, wane ne zai iya wannan abun ba? Babu wanda zai iya sai Allah. Kene dan kaga mutum yana bautan wani ba Allah ba, to tabbas akwai tawaya wajen sanin shi da Ubangiji subhanahu wataala. Wa tawqirihim wa tawhidihim lahu la yushrikuna bihi shay'an, su ko wanda suka san Allah cikakken sani suke san shi, to lalle zaka cewa suna girmama Ubangiji subhanahu wataala, kuma suna ma'ana kade ta shi wajen bauta. La bal ya'budunahu wahdahu wa yatawakkaluna alayhi, Allah kade suke bauta ma kuma gare shi suke dogara. Wa yalja'una fi jami'i umurihim ilayhi, duk lokacin da mutum ya shiga cikin kowace irin matsala to wajen Allah ne zai koma. To wannan su ne wallazina amanu ashaddu hubban lillah, kenan soyayya su ga Allah ne yana daga cikin manyan musibu ko kuma abubuwa wanda suke na wahala da suke wahaltar da al'ummar musulmi. Lokacin da mutum yake cikin jin daɗi yana tare da Ubangiji madaukakin sarki, lokacin da ya shiga cikin wahala kuma sai ya koma zuwa ga wani wanda ba Allah ba, yana ganin cewa tsira a can take. To kaga nan ma akwai tawaya wajen tsantsan Ubangiji subhanahu wataala. Ai bari ma lokacin da ka shiga cikin wahala a lokacin ne ya kamata a ce ka tunkari Ubangiji subhanahu wataala da neman agaji, cewa Allah ya agaza maka, Allah ya hudda ka daga cikin musibar da kake, amma ba ka koma shirka ba. Malaji summa tawa'ada ta'ala al-mushrikina bihi al-zalimina li anfusihim, Allah kuma sai yake mana narkon azaba ga wanda suke sun zalunci kansu duk wanda ya shirka kamar ya zalunci kanshi shine sai Allah ya ce walau ya allazina zalamu izirun alazaba annal quwwata lillahi jami'a qala ba'dhum ma la yati wasu daga cikin malamai sai suke cewa taqdirul kalam law ayatul azaba la'alimu hina izin annal quwwata lillahi jami'a da za a ce a ran duniya mutum yaga azaba da idanunshi yaga wutar jahannama nan da ake waje to lalle ne tabbas zaka ga cewa mutum ya zai san girman ubangiji madaukakin sarki to amma abubuwa da yawa da ake ba karanta da kyau ba kuma Allah bai sa ba a duniya zaka ganta sai an rasu to shi sa mutane da yawa gobe kiyama sai su ci zayasa a lokacin sun ga azaba shine malam sai ya ce ai annal hukma lahu wahdahu la sharika lahu wa annal jami'al ashiya tahta qahrihi wa ghalabatihi wa sultanihi da za a ce mutun yaga azabar wuta to da kowa sai ya tabbatar ma da ubangiji cewa bauta shi kadai ne ba gaba shi da kowa dukkan abubuwa nashi ne shine mai ƙarfi kuma shine mai mulki da za a ce kowa yaga azaba wa anna allaha shadidul azab kama qala ta'ala fa yawma izillahi wa'azibu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad babu wani wanda zai azaba irin ta Allah kuma babu wani wanda zai kamu irin na ubangiji madaukakin sarki to inda mutane sun san tabbas yadda Allah zai kama su irin abin da suke yi to lalle ne da za ka cewa abubuwa da yawa sun rage to yana daga cikin matsalolin mu ba za ba mu karantawa kuma ba mu saurarawa kuma ba mu zuwa inda za a karanta hatta mu saurara sai mutum ya rika rayuwar shi karazibi a matsayin shi na musulmi lokacin da mutuwa ta zo mishi sai ya nadama to a lokacin kuma wanda dama ta kare ba a maido mutum ya sake aiki a'a wannan rayuwar da Allah subhanahu wataala ya baka ita ce damar da Allah ya baka kamar jarabawa ne allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waye zai kyauta ta aiki kamar an zo fage ne na examen kowa an bashi takarda ya rubuta jarabawa to kai an baka rayuwa baka tsaya kai tunani ba me zai gyara ka sai kai abin da kake so to baiwa kuma bayan ka mutu kace a maido ka to shine da tsantsar sanarmu da Ubangiji subhanahu wataala yakan samu san Allah da manzon shi da kuma biyayya da su wala sai yake cewa ya qulu law ya'lamuna ma yu'anunahu hunaka aw hunalika inda za a ce duk mai sako ko kuma musamman mai shirka da Allah abinda zai samu a can gobe kiyama abinda zai fama da shi وما يحل بهم من الامر الفظيع da irin aiki mai tada hankali wanda za a gamu da shi musamman wanda suke masu shirka al-munkar al-ha'il ala shirkihim wa kufrihim idan kawurci da suke yi irin kuma shirka da ake da Allah da za a ce mutun ya san me zai faru da shi lan tahu amma hum fihi fi dhalal malaci da abinda kowa yake da ya fasa da shi kaga mai shirka ya fasa wanda yake bota ma wani ba Allah ba shi ma ya fasa wanda ke kafiri ne zai zo ya imani to amma sai Allah ya bar abun a boye saboda jaraba dan adam fa qala sai Allah yake cewa istabara allazina tubu min allazina tabu wala shi kuma menene ma'anar shi malamai suka ce da horo mala'iku wanda aka zamanto ana bauta musu yazumuna annahum ya'budunahum fid darid dunya diyawa daga cikin mutane a gobe kiyama in suka zo sai su ce su mala'iku suke bauta mu suna ganin mala'iku tsarkaka ne to sai suke bauta mushi to su mala'iku a gobe kiyama su za su zo su barranta da su sai malaike fataqulul mala'ika tabarra'na ilayka ma kanu iyyana ya'budun za su ce ai mu Allah mu ba mu suke bauta ma ba mu ce su bauta mana ba ba mu san ba ya aka yi suke bauta mana malaike nan za a samu bara'a wancan ya inkari ra'ayin wannan wannan ya inkari ra'ayin wannan sai Allah subhanahu wataala yake cewa sai su ce subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim yu'minun mu'minun sai su mala'iku sai su ce a sarki ya tabbata gare ka ubangiji bari dai aljannu suke bauta ma tunda mu wuce su bauta mana ba sai mala'iku su ce diyawan su daga cikin waɗannan masu shirka sun kasance suna bauta ma aljannu kuma da aljannu suke imani sai malaka wal jinnu aidan tatabarra minhum suma aljannu sai su tashi su ce a ba mu suke bauta mana ba. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa iza khushira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadati kafiri, idan an tada mutane idan aljannin ne ma ko da tsagere ne iblis idan yace abota ta mushi to gobe kiyama sai yayi ƙarya cewa ba shi yace abota ta mushi ba. Duk wanda ya bauta ma wani to da mai bautar da wanda aka bauta mushi Allah yace kanu lahum a'daan, sai su zama to makiya. Sai kaga kaman ma kai da kake ganin a ran duniya kana ganin girman cewa ana bautata maka, to a gobe kiyama sai kai da daman ya akai haka, sai ka ce a'a ba ni suke bauta mana ba. Kuma su ma masu bautar sai sun ce a'a mu ma ba shi shi muke bauta ma shi, kuma yace a'a. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda, irin waɗannan masu shirka da Allah sai su kafirce musu kuma sai su zama to kuma kamar kishiya a gare su, suna ganin ma dole sai Allah ya kama su da laihin cewa an bautata musu. To kaga wannan shine tsantsan shirka da Allah subhanahu wataala, babu abin da ya hatsari kamar mutum ya bauta ma wanda ba Allah ba. Dukkan wani zunubi wanda ba shirka ba to zunubi ne mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki. To amma zunubin da yake na shirka shine zunubin da yake kai mutum zuwa ga wuta kai tsaye, mutum zunubin da yake dawamar da mutum a cikin wutar jahannama aura. Amma sauran zunubai wanda ba wannan ba, Allah idan ya ga dama a cikin rahamar shi, cikin jin kan shi da kuma tausayin shi, yakan iya ma bawa gafara ya sanya shi gidan aljanna. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa dan me yasa waɗannan suka ce a ba su bauta mana ba, waɗannan suka ce mu suke bauta ma, shine Allah ya ce warawul azaba wa taqatta bihimul asbab, azaba suka gani an tada kiyama Allah ya kawo wuta. Kamar yadda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kawo wutar jahannama tana da lizami 70,000, a kowane lizami akwai mala'ika 70,000 ya jiruna suna janta tana neman haɗe mutane kafin ma a gama hisabi. To wannan mala'iku suna ja, ita ma wuta tana ja. To a lokacin ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa watara kullu ummatin jasiya, kowa sai ya kai gwiwar shi ƙasa saboda tsoro. To idan waɗannan suka ji tsoro shine ma'ana warawul azaba lahu wa taqatta minu asbab, sun ga azaba kuma babu dabara, to shike ne sai su ce ya Allah ina ma a maida mu. Ayatul azaba wa taqatta bihim al-hiyal wa asbabul khalas wa lam yajidu min an-nar ma'dilan wala masrifa, basu da inda zasu kauce, babu inda zasu karkata su tahi. Wa taqatta bihim asbab, Abdullah ibn Abbas yake cewa shine al-mawadda, shine asbab. Kina Abdullah ibn Abbas ya fassara cewa duk wata soyayya ta yanki a tsakanin su. To kaga anan ne za ka mutiya riki wani wanda ba Allah ba, yana ganin masoyin shi, shi masoyin shi wane, to wannan soyayya a gobe kiyama sai ta lalace, shine ma'ana wa taqatta bihim asbab. Inji Abdullah ibn Abbas wa qala allazina ittaba'u law anna lana karatan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna, suka ce kashi dama mu ma a ce akwai wata rana yanda suka ce ban bauta musu ba mu ma mu rama. Mala kenan su suna ganin kamar inda za a ce za a sake wata rayuwar duniya, wannan wanda aka bauta ta ma in yazo sai su ce to mu ma ba za mu bauta ta mata ba, kamar sun walakatar da shi sun rama shi. Mala ce ai law anna lana auda ila darid dunya hatta natabarra'a min ha'ula'i wa min ibadatihim, mu ma mubarranta da su. Fala naltafita ilaihim bal wahida Allah wahdahu bil ibada, da sai mu bauta ma Allah shi kadai. To wannan nadama ce wanda ba ta amfani. Mala ce wa hum kadibuna fi hadha bal law ruddu la'adu lima nahu anhu wa innahum lakadibun, irin wannan magana da suke nadama ce ta dadin baki. Allah ya san cewa ko da an maido su duniyar to kuma sai sun koma bauta ma wanda ba Allah ba, shi yasa ba za a maido ba, za a maido da su ba, za a ta musu azaba. Kama akbar Allah ta'ala anhum bizalika kazalika yurihim Allah a'malahum hasaratun alaihim wa ma hum bikharijin minan nar, cewa Allah zai guda musu azabar su, Allah zai guda musu aikin su hasara ne, kuma ba za a fitar da su ba daga cikin wuta. Allah ya bada labarin cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, kene wannan yana daga cikin aikin da Allah bai ce ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine aka yi aike shi ma bai karantar da shi ba, ko kuma aikin da aka yi shirka da Allah aka yi amma ana tsammanin ibada ne, to wannan aikin sheke shi zai abubu kiyama kamar kura zai tashi a wata ayar Allah subhanahu wataala yake cewa masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatun ishtadat bi tarihu fi yawmin 'asif idan ana buga misali aikin wanda suka kafircin ubangijin su to kamar ka buga misali da kura lokacin da ake iska wanda shine misalin aikin yanda ka san kamar ba aiko bi ba haka aikin su zai kai Allah ce wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqiatin yahsabuhu zamanu ma'a hatta iza wajadahu lam hatta iza wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqiatin yahsabuhu zamanu ma'a hatta iza ja'ahu lam yajid shay'an wajada Allah indahu fawqahu hisaba wallahu sari'ul hisab Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanda suka kafirta kamar lokacin da ake rana idan mutum ya kalli sahara sai ka kamar ruwa ko bisa kwalta sai ka tsinkaye wani abu kamar ana wata walkiya walkiya kamar wayniya ko kuma tafkin aljanna da ake cewa to aikin wanda suka kafirta kamar haka yake abu ne kamar kana gani a shaidan ka ne da zahirana amma babu komi sai lokacin da yazo sai ga Allah a wurin kuma sai Allah ya cika mishi hisabin shi sai Allah ya ce wa ma hum bi kharijin minan nar kuma ba za a fitar da su ba daga cikin wuta to kaga kenan irin waɗannan ayyuka sune ayyukan da suke dawamar da bawa a cikin wuta duk mutumin da ya zama to yana shirka da Allah to a cikin wuta fa dawama ne amma duk mutumin da ya zama to zunubin shi ba shirka ba yana daga cikin waɗanda suke musulmai wanda su yi kalmar shahada to yawmin al-ayyam yana daga cikin aqida talisunna wal jama'a koda mutum misqala zarra yayi na lada to in shekara dubu nawa zai a huta Allah murakin sarki sai ya huddo shi an saka mai wannan dan ladan wannan nashi shine ma'ana wa man ya'mal misqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara in kai sai a saka maka na sharri idan kai alheri za a saka maka alheri to amma mutumin da ya shirka dan me ba saka mishi alheri saboda ita shirka cinye aiki take kana aikin ashe aikin banza ne kake kana yi tana ci kana yi tana ci kana gobe kiyama an ka tashi baka da komai shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa ma hum bi kharijina minan nar su idan sun shiga wuta ba masu wuta bane amma masu sauran sabo Allah subhanahu wa ta'ala zai hudda su a sanya a wanke su da ruwa wanda yake na rayuwa ma'ul hayat in ya so kuma sai a sanya su gidan aljanna to saboda haka idan muka dubi wannan ayoyi masu girma suna mana bayanin cewa duka irin wani abubuwa da ake na rudi musamman a zamanin mu na yanzu da yawa zaka samu wani wanda ya rike shehin shi wai yana ganin wannan shehin shine masoyin shi a wajen Allah ko kuma shine isan shi kamar yadda suke cewa dani kamar wai shine zai sada shi da ubangiji kuma wannan ra'ayi ne na kristanci ya shiga musulunci a da babu shi kamar misali wai mutum yana ganin tsarkin shi sarkin shi bai kai ba ya sadu da ubangiji subhanahu wataala sai ya bi ta hanyar wani mai tsarki wani malamin shi wani shehin shi wani waliyin shi ya zo kuma shi waliyin tunda mai tsarki ne a ganin shi to shi kuma sai ya sada shi da ubangiji kenan kaga ya kama dani to wannan shine tsantsar shirka kuma manzo sallallahu alaihi wasallam aya ma ta haramta wannan bai dace mutum ya riki wani wanda ba Allah ba wai dan ya isar da shi zuwa ga ubangiji sai su riga ba da misali wai idan kana so kaga gwamna dole sai kaga sekretar ko kuma kana so kaga shugaban kasa dole sai kaga waye in yaso sai ga gaba kana shugaban kasa to kaga wannan tunani ne na kashashe ba ma Allah wannan misali Allah shi ya san kowa ne ne kai ba sai ka je wurin shi ba ai shugaban kasa sai ka tashi ka tare to shi ko Allah kana cikin ɗakin ka kana cikin gonar ka kana wajen aikin ka kana duk inda kake kana kiran shi kai sai subhanahu wataala ya san da kai kuma zai karba maka yana kaga wannan kiyasi ne ma alfari bai bulaisa ka misali shawun ba masalta Allah da wani dan adam ko babu wani wanda zai ce shine mai tsarki sai an bi shi ne za a bi Allah babu shi tunda manzo sallallahu alaihi wasallam bai karantar da wannan ba inda za a ce za a samu wani mai tsarki wanda dole sai an bi ta kanshi za a sadu da Allah to bai wuce annabi sallallahu alaihi wasallama bayan shi bai wuce a samu Abubakar da Umar da Usman da Ali tunda su ne shehun shehun ne waliyan waliyan to kenan tunda ba a same su ba su shari'a ba haka ta nuna ba to babu wani wanda zai ce dole sai ka bi shi shi sa ka bi wata dariƙa ka bi dariƙa annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma zan ce wani addini ko sunna ka bi ta manzo sallallahu alaihi wasallama zaka samu hutu da waraka na zuciya magana wanda babu ra'ayi a ciki kuma ka yi hutawa wani ba zai botar da kai ba yace kana bin shi ko kuma kana bin dariƙar shi ta annabi kabi kuma Allah shi ya aiko kenan kaga da kai da wanda musulmi na farko da na ƙarshe duka guda ne illa taqwa inna akramakum indallahi yattaqakum amma shi kuma irin wannan dariƙun sai a nuna shehi shine babba dan shi yayi ku dole kuma shi da ma ku rika duka mishi ku ci da shi na bayan shi mai bi mishi mai bi mishi to manzo sallallahu alaihi wasallam bai karantar da wannan ba duka wannan tsari ne na botar da mutane amma idan mutum yana so ya wanye gaskiya ya bi hanyar gaskiya ya kuma yi addini yadda Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama to dole ya bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan shine haƙiƙa ita ce soyayya ta haƙiƙa dan kana san annabi baka bi hanyar shi ba kana san annabi baka da alamar shi kana san annabi magana shi ma baka karantawa ba karanta sunnar shi to kaga soyayyar ka da annabi magana ce dole sai mutum yayi aiki to wannan shi ko manzo sallallahu alaihi wasallama amma annabawan da suka zo can baya babban abin da suke hana mutane shirka duk idan ba a yi shirka ba in dai al'umma tana da tauhidi ba shirka da Allah to abubuwa da yawa sukan zo da sauki Allah madaukakin sarki zai iya jin kain wannan al'umma zai iya mata rahama amma idan ya zamanto akwai shirka shine ma'ana abota ta ma wani ko a rika daukar ibada ta Allah a ba wani duk girman shi duk matsayin shi duk darajar shi ko da mala'ika ne wanda sune sarkaka la yasuna Allah ma amara balle kuma wani dutse ko wani aljani ko wata dabba to kaga wannan shine sarakan shirka to annabawa gaba daya a nan ne suka samu matsala da mutanen su da annabin da Allah ya aiko kuma da wannan annabin na ƙarshe sallallahu alaihi wasallama ba samu matsala ba da mutanen Qurayshawa sai lokacin da yace Allah kadai amma lokacin da za a ce ayi kaza ko ayi kaza wanda duka bai sha musu kai babu ruwansu da wannan suna iya yi amma lokacin da ya zo ce musu to salata su uzza su manata bai dace ba abota musu wannan shirka ne ba addinin annabi Ibrahim bane Allah kadai zai kubuta ma to shine sai suka ce a ai ba zai yi ba ajal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab suka ce ya za a sa abun bauta daya su kuma a Ka'aba abun bautar suna da yawa kowa da nashi kowa tafami da nata akwai na ruwa akwai na iska akwai na bada aihu akwai na bada arziki akwai na bada lahiya to suna ganin waya za a dunkula wannan aikin Allah shi kadai yayi to daga nan shirka ta tabbata to kaga ko a yanzu kaje ka roƙo nono ba Allah ba ke ganin kana ganin Allah kamar ya kasa ko kuma sai ka gama shi da wani kake neman agajin wani wanda ba Allah ba kake son wani fiye da Allah kana duk abin addinin kake ma wani wanda ba Allah ba to kaga anan nan shirka take dan haka bai gada cewa mutum ya watsa game da imanin shi musamman tauhidi amma duk wani zunubi mai sauki ne idan mutum ya haƙƙaƙa tauhidi shine Muhammadu al-Awhab babin da ya cikin littafin shi babu man haƙaƙa tauhidi dakhala jannata bi ghairi hisab duk wanda ya tabbatar da tauhidi to tabbas zai shiga aljanna kai ba ma da hisabi ba ba sai Allah mai hisabi kenan duk mutumin da ya kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi ta iya sani to lalle tabbas zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin wanda zai shiga aljanna ba tare da hisabi
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
نعم الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس يا قوم متاني كنم قبادة يان أدم دم إيماني دوان ديكي مر إيماني الله نكرم متاني قبادة kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ku ci abin da yake cikin ƙasa halalan halaka malak Allah ya ba ku halaliya ce tayyiban kuma wanda yake mai dadi wala tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku rika bin hanyoyi na shaitan kenan a ci duk abin da yake na halaka ne mai kyau wanda ba zai bata hankali ba ko jiki amma kuma kada abi hanyoyi na shaitan kema amma Allah godiya subhanahu wataala innahu lakum aduwwun mubin to ku san cewa shi shaitan a gare ku maƙiyi ne maƙiyin ma kuma mubinun mabayyani ne ba ma sai an muku wani dogon bayani ba shaitan maƙiyi ne a gare ku innama ya'murukum bis-su'i lalle shaitan tabbas yana umurta ku da mummuna abu wal fahsha da kuma al fahsha shine mummuna daga cikin maganganu wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma ku rika fadi game da Allah abinda ba ku da sani masaniya akan shi sai shaitan yazo ya ce ma ka ce kai kuma sai ka fadi kuma magana ba ta gaskiya bace to wannan duk yana daga cikin kiyayye da shi da yake ma ɗayan adam mala yace lamma bayyana Allah ta'ala annahu la ilaha illa huwa lokacin da Allah ya mana bayani cewa babu bauta da gaskiya sai shi shar'a yubayyinu annahu ar-razzaqu li jami'i khalqi sai Allah ya kuma mana cewa shine ho mai arzuta dukkan ɗayan adam kenan wannan sai ya nuna mana cewa lalle Allah zamu bauta mishi ne akan cancanta babu wani mai arzutawa sai shi rububiyya fa zakara fi maqamil imtinani annahu abaha lahum an ya'kulu mimma fil ardi Allah subhanahu wataala sai yake mana hannunka mai sanda a wurin da ya kamata mu san girman Allah da matsayin shi sai Allah ya ce mana to dukkan abubuwa na wanda ya mu na halal muna iya ci abin da yake cikin kasa fi hali kaunihi halalan min Allah tayyiban abin da ya zama to halak amma wanda yake na haramu ne banda shi tayyiban kuma ay mustataban fi nafsihi abinda idan ka ji zaka ji dadi ba abinda zai zama to ya sa maka cuta ba a kwakwalwarka ko kuma a gangan jikinka in yahu in zai sama illa a kwakwalwa ko a gangan jiki kenan ba a kiran shi tayyiban kenan yana daga cikin khaba'is bala sai yake cewa wanahum an ittiba'i khatawat ash-shaytan sai Allah kuma yake hana bayu akan cewa kada ku bi hanyoyi na shaytani wa hiya tara'ihi wa masalikihi fima adalla atba'ahu fi irin hanyoyin dariqoki da hanyoyi wannan shaytan yake huddowa yake batar da bayan Allah to Allah madauki sarki sai yace mu nisanci wannan min tahrimul khaba'isi was-sawa'ibi wal-wasa'il mafi yawa sai ga shaitan yazo ya raya mutane sai a halarta haramu gashi na abu zahiri Allah ya haramta shi amma sai shaitan yazo ya wasa da hankalin mutane sai a halarta shi sai ai tai mimma kana zainahu zayyanahu lahum fi halihim sai ga shaitan yana zuwa ya kawata abin kowa sai ya gane shi abu ne mai kyau babu da babu baba babu jika babu kowa zai rika yi amma kuma abin haramu ne amma shaitan yazo ya kawata shi to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake mana kashe ji akan shi malaje kama fi hadisi iyad bin hammad an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqulu allah ta'ala inna kulla malan manahtuhu aw manahathu ibadi dukkan dukiyar da na ba bayuna fa huwa lahum halalun lalle wannan abin halak ne wa fihi wa ila khalaqtu ibadi hunafa yace kuma wa inni khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayuna ba sa bauta ma kowa sai Allah lokacin da za a halicci mutum lokacin da aka aiye shi to mutum ne mai tauhidi tsantsa daga baya ne in ma uwayen shi su mai da shi yahudawa ko su mai da shi barasare ko su mai da shi bumaguri ko abin da ya kama da wannan amma dai farkon halitta Allah yana halitta kowa akan kalmar tauhidi fa ja'atuhu annahu yaqulu Allah ta'ala ay fajatuhum ash-shayatin sai shaitan su zo sai su batar da su to shi yasa kenan inda za a ce mutun ya tsaya akan dabi'ar da Allah ya halicce shi ba tare da ga hanyar shaitan ba to zaka same shi akan hanyar gaskiya to shi ko shaitan idan ka bi shi sai kai ka hagun ya kai ka dama har sai ya raba ka da hanyar Allah wani ibn Abbas ne kala talaytu hadhihi al-ayata عند النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا اولادهم عباس yake cewa na karanta wannan ayar a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da ya karanta ta faqama sa'd ibn abi waqqas sahabin manzo sa'd ibn abi waqqas sai tashi faqala sai ci ya rasulullah udu allah an yaj'alni mustajabat da'wa yace ya manzo ina so ka roka mini allah ya sanya ni ina addu'a allah yana karba me karba addu'a addu'a ta karba biya ci faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya sa'd atib mat'amak yace abinda idan kana so addu'a ka ta zaman to karba biya ka tsarkake abincin da zaka ci mana kada ka ci abinci na haram takun mustajabat da'wa addu'a ka sai ta zaman to karba biya manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce wallazi nafsu muhammadin biyadi ne mushi rantsuwa dan ya san cewa ba maganar wasa bace yace inna rajula yace lalle namiji la yuqzafa luquma luqmatul haram sai kaga mutun ya dauki loma guda ta haramu fi jawfi a cikin cikin shi ma yuqabbalu minhu 40 yawman sai yayi kwana 40 yana addu'a Allah ba zai karbi addu'a shi kaga wannan ba karamin matsala bace yace wa ayyuma 'abdin nabatat lahmuhu min as-sawti war riba yace kowane namiji fa gangar jikin shi nama jikin shi ya tohu akan haramu da cin riba yace fannaru aula bihi to wani mutumin karshen shi wuta ne Allah ya kare mu to kaga idan mutum yana so ya zamanto mai karban adda adda ya zamanto karban biya ce ya ci halal shine ma'ana yayi wannan su kulu mimma fil ardi halalan tayyiban eh ku ci halal saboda cin haramu ba karamin illa bane game da rayuwar mutum a nan duniya amma a gobe kiyama Allah subhanahu wataala sai zare albarka daga cikin rayuwar mutum idan ya zamanto rayuwar shi ta takaita ko kuma ta dogara akan haramu irin abubuwan da aka ba su gaba a yanzu mutane kusan sun fasa lissani wani ma a kamus kin shi babu haramu wani ma da yawa ba zai kunna radio ba ya ji karatu ko ya zo wajen karatu me yake tsoro ka je wannan hidima da yake na samun kuɗi mala ya ce haramu ai wannan hanya ce ta haramu ba bai jin wa'azi da yawa sukan fasa zuwa wajen wa'azi saboda wannan ka ce mishi abu kaza haramu ne abu kaza halaka ne abu kaza ya dace abu kaza bai dace ba ga kuma riba sallallahu alaihi wasallam yace min as-suhuti war riba mutane riba kaman kayan ado halak bashin banki sai mutum je doka ba tare da wani tunani ba yana ganin zai arziki dan ya gina gida ko ya sayi mota ko ya sayi wani abu wanda rayuwa ba dole ba sai ya rayu da shi amma dai saboda nisa da ubangiji da kuma karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam amma mutane sun mance in ma kana cewa haramu ne gida ke kamar wani bakawai baka waye baka san me duniya ta saka ba to saboda haka ba karamin illa bane a ce mutun ya ci haramu kaga wannan hadisin yana karantar da cewa sai mutun ya kwana 40 yana ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya banza da shi saboda me wannan haramu da yake ci loma ɗaya a nan yake lokumatar to ina ga wanda rayuwar shi gaba ɗaya haramu ne yake ci a wuni sai loma kusan 100 ko 200 to kenan wannan shi 40 kin za su yawa a kai shi to su je wai haka ne za ku ga mutum Allah ya zare albarka shi yana da dukiya yana da gidaje yana da motoci yana da yaya yana da mulki yana da sarauta yana da kaza kaza komi yana da ilimi amma sai ga babu wani albarka babu wani asar babu wani gurbi wanda za a ce eh lalle za a ce wane haka zai rasu to wannan nasara musamman haramu yana daga cikin abin da yake jawo wa mutum masibu kuma Allah subhanahu wataala sai zare maka albarka Allah ya kare mu kina duk aikin da mutum yake na halal duk karamcin shi duk yanda mutane suke ganin walakancin shi ko bai dace ba wannan karke shi daraja shine rayuwarka kuma shine tsiranka wajen ubangiji subhanahu wataala amma duk wani abu da za ka gani ko mutum yayi kudi nan da nan mutum yayi kudi kaza to wannan duk abubuwa ne wanda ba sa ma mutum amfani ko nabi mutum ba zai gane ba haka sai idan ya rasu wani ma mutane ne ke tara ma shi bai ma amfana ba saboda bai samu lokacin da ya zauna ya huta kullum a cikin hidima yake baya can baya Lagos bai Abuja bai Kotonu bai Saudiya bai Rasha haka duniya ke ta yawo har sai lokacin da ya fadi in ya kihe shi kenan yaya da jikoki sai su yi ta abubuwa shi kuma hisabi a kai shi Allah subhanahu wataala sai ya tambaye shi ta ina ka samu kuma ta ina ka kashi kana yayi wannan su kullum mimma fi radi halalan tayyiban kaga Allah ya kira mutane duka kuma banci ya ce halalan sai ya ce tayyiban kenan ma ta tayyibu bihi an-nafs ma la yadurru aqla wal jism abinda bai cutar da jiki ko bai cutar da hankali kamar kaga abubuwa na shaye-shaye wannan ba kiran su tayyibat abubuwan da zai tayyimar da hankali ko kuma ya haukata ka to wannan ba tayyibat bane ko kuma abubuwan da idan ka ci su gangan cikin ka zai samu rishin lafiya to wannan suna ba sa daga cikin at-tayyibat sai Allah subhanahu wataala ya ce innahu lakum adumu bi lalle tabbas ku ni san shaytan kuma so jewa shaytan shine ke kai mutane zuwa ga cin riba shine ke kai mutane zuwa ga cin haramu shine ke kai mutun zuwa ga zalunci duk wani aiki wanda yake mara kyau mafi yawa shaytan ne yake kai mutane sai Allah ya ce ku san cewa innahu lakum adumu bi to kaga wannan tanfir ne Allah yake mana wa tahzir kamar yanzu ka dauki misalin ka kira dan ka ce wani makiyinka ne to kaga bai waya kusance shi to Allah subhanahu wataala yana mana hannunka mai sanda ne shedanin nan ho makiyinku ne to kaga ashe bai kamata mutum yayi abata da shedan yanda mutane suke to kaga kenan in aka ce ma wani makiyinka ne dole zaka nisance shi inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa a wata ayat sai Allah yake cewa lalle shedan maki ne a gare ku kuma ya dace ku zama makiya a gare shi dan dan kuwan ya lafiya Allah subhanahu wataala yake cewa fattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizalimin badala Allah yake cewa yanzu shedan za ku doki shedan da ƴaƴan shi abun so kuma ni Allah mu roki cikin ji Allah ku doke ni wani maki kenan kaga abinda kamar abinda hankali bai doka Allah ya ce shi wannan makiyinka ne kuma sai ka dauke shi abun so da shi da zuriyar shi kuma Allah da ya halice ka yace ka rubuta mishi har ma nuna maka cewa wancan makiyinka ne kuma sai ka kikin shi to shine sai Allah ya ce bi'sa lizalimin badala mana tirda azzalimai irin wannan canji da suke ya za a mutum ya canza masoyin shi da makiyin shi kamar mutumin da ka san makiyinka ne kuma ga masoyinka tatacce sai ka juya sai ka je wajen makiyin ka bar masoyi to kaga wannan ai hankali bai dauka wannan Imam Qatada yake cewa da suddi kullu ma'siyatillahi fa hiya min khatawati ash-shaytan mafi yawa dukkan irin abubuwan da ake na saban Allah to wannan suna daga cikin khatawati ash-shaytan kenan ba wata hanya bace ta kaza a duk sako yana ciki shine wala wala tattabi'u khatawati ash-shaytan sai mala yace wa qala min khatawati ash-shaytan wa qala masruq malam masruq sai yake cewa أتي العبد عبد الله بن مسعود بدرع وملح عبد الله بن مسعود ولوكاشي أنزو مش الدرع فجعل يأكل كما يقول أبنجنا كامشي دكما جشري أبنجن دزيج فأعتزل رجل من القوم وانما تنسي يتعيش بيتم أبنجن فقال ابن مسعود سي ابن مسعود يتعي ناولو صاحبكم يتعي قباء وانشن وانا بيتبع أباش أبنجن فقال سي يتي لا اريده يتي اني بانا سن wannan abincin فقال سي عبد الله بن مسعود يتي مشي اصائم انت يتي kenan kana azumi ne ko kai mai azumi ne قال لا سي يتي قال سي يتي kuma shi a duka to me bayanin ka kai ba mai azumi ba kuma ga abinci ka kici قال سي يتي حرمت او حرمت ان اكل درعا ابدا ko حرمت ni na haramta ma kaina cewa bazan ci ba irin wannan abinci hal abada a duniyar tashi fa qala ibn masur sai ibn masur yake cewa hadha min khatawat ash-shaytan yace wannan yana daga cikin hanyoyin shaytani kada shi Allah yace kulu min ma fi al-ardi halalan tayyiban akwai abin da yake halal sai mutum ya ce a shi ya haramta shi to wannan shi yana daga cikin hanyar shaytan sai dai ka ce baya burge ni banna ci to wannan shine amma dai ka ce ka haramta shi to wannan shi yana daga cikin hanyar shaytan yana daga cikin saban Allah mu dokin zarki tunda shi Allah ya ce kulu min ma fil ardi halalan tayyiban in dai ba bane mai sa rashin lafiya a kwakwalwa ko rashin lafiya a jiki to baka ce baka haramta sai dai ka ce ba na ci ko kuma wannan ba abincin garin mu bane kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata lokacin da aka kawo mishi duk innama ya'murukum bisu'i wa fahsha'i wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamu mana kenan shi shedan yana umurta ku ne da mummunan aiki da kuma alfasha da kuma ku yi magana wanda Allah subhanahu wataala bai sa ba kuna da ilimin abu to kaga nan manganu ne abubuwa ne guda uku ga sayi duk mummunan abu shi kuma alfasha duk abin da yake mara kyau ya zama to na magana ne ko na aiki irin su zina irin su ƙarya su sata su zage-zage na baki da sauransu dole ga wadin sa ana kiransa alfasha malatu wa aghlaz min zalika wa huwa alqawlu ala allahi bil ilm to abinda yayi su wannan guda biyu abinda yayi sayyi'a kuma yayi alfasha mutun ya wada magana ga Allah mai wakil sarki alhali kuma bai da ilimi akan shi a ce menene hukuncin kaza kawai sai ka ce haramu ne kuma ba tare da ilimi ba to wanne yana daga cikin manya-manya hanyoyin shaitan ya yi sayyi'at kuma ya yi alfasha ya wuce su zina da su shan giya su ƙarya su annabimanci da sauransu ko kuma a ce miye kaza ka ce halaka ne alhali kuma haramu ko kuma haramu ne kai ka ce halaka ne kuma ba tare da dalili ba ko ka ce sunna ne ko ka ce bid'a ne to wannan duka abubuwan sai mutun yayi bayani a wajen Allah mai dauki sarki sai Allah a tambaye shi miye dalili akan haka malaji fa yadkhul fi hadha kullu kafir wa kullu mubtadi' to dukkan wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wataala ya bar ni ma ubangiji da kuma duk wani wanda zai kirkiro al-mubtadi' wani abin da zai saka shi a cikin musulunci to wannan shi ma duka qaulun ne alallahi bila ilm kamar mutun yayi magana ne ga Allah subhanahu wataala kuma ba tare da ilimi ba tunda babu aya babu hadisi abu ne sabo ka shigo da shi cikin addini shi kuma yana buƙatar dole ya zama to akwai qala Allah ko kuma qala rasul no mai zafira lahu
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون
Allah subhanahu wataala yake cewa wa iza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce musu ku zo ku bi abinda Allah ya sabkar qalu sai su ce bal bari dai nattabi'u ma alfaina alai aba'an mu dai abinda muka saba iyayenmu shine muke akan shi kenan ba za su bi ba abinda Allah ya sabkar awalau kana aba'uhu sai Allah ya ce to inda koda uwayen sun kasance la yaqiluna shay'an basu da wani abu na ilimi wanda suka hankalta wala yahtadun kuma basu da wata hanya wanda suke shiryar da ku hanyar su za ku bi ku bar ta Allah wa masalul ladzina kafaru sai Allah ya ce wanda suka kafurta kamar masalul ladzi yan'iqu bima la yasma'u kamar wanda yake magana ne da abin da bai sani ba ko kuma yake furshi duk wani motsin shi abin da bai sani ba ne yake faɗi bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a ko kuma a'a kamar abu wanda yake shiru bai ma magana illa du'a'an wa nida'an kira ko kuma amsa kira a kiraye shi ko kuma ya amsa kira waɗannan biyun ma gaba ɗaya bai da su summun bukumun mana sun kurbuce kuma sun bebaye kamar misali wanda suke kirkira a sassaka wani icce baya ji baya gani amma kuma a ɗauke shi abun bauta fahum la yaqilun Allah subhanahu wataala yake kuma wannan ba sa hankaltar komai to kaga wannan yana daga cikin hujjoji wanda suke na marasa hujja lokacin da za a ce maka ka zo ka bi Allah da manzon shi sai ka ce kai abin da kaga ana yi shine zaka yi ko kuma abin da kai suke iyayenka da kakanninka to shine malai yake yaqulu ta'ala wa iza qila lahum ayyul kafaratil mushrikeena kafare mushrikai wanda musliman da Allah ba idan an ce musu ittabi'u ma anzalallahu ku bi abinda Allah ya sabkar ala rasulihi akan manzon shi wa turku ma antum alayhi min ad-dalalati wal jahl ku bar wannan bata da kuke da jahilci qalu sai su ce ballattabi'u ma alfaina bari dai zamu bi abinda muka saba iyayenmu da kakanninmu abun bautan wurin Allah shi zamu tafi akan shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ke bayani kamar yana musu inkari walau kana aw law kana aba'uhum ko da uwayen sun kasance la yaqulu shay'an wa la yahtadun ay laysa lahum fihim wala hidayah basu da komi basu da wata shari'a Abdullahi ibn Abbas yake cewa annaha nazalat fi da'ifatin min al-yahud wannan aya ta sauko ne a cikin wasu jama'a daga cikin yahudawa da'awu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-islam fa qalu annabi kira su zuwa ga musulunci sai suka ce ballat tabi ma alfaina alaihi aba ana mu muna nan addinin iyayenmu fa anzalallahu azil aya sai Allah ya sabkar da wannan aya mai girma summa daraba lahu ta'ala masalan sai nan sai Allah ya buga misali game da su kenan wanda za ce musu ku zo ku bi addini sai su ci iyayenmu da kakanninmu kama qala ta'ala lillazina la yu'minu bil akhirati masalan saw kuma duk wanda basu imani ba dama misalin su misali ne mummuna sai Allah ya masalan lazina kafaru ay fima hum fihi min al-ghayy wa dalal irin patar da suke kaman wadanda suka zamanto ne sun kafirta in Allah subhanahu wa ta'ala ya musalta su kuma musaltawa wanda yake marasa kyau wasu malamai suka ce inna ma hadha masalud darb lahum fi du'a'i al-asnam allati la tasma'u wa la tubsir wa la taqil shi'a wannan kaman buga misali ne cewa abinda suke kiran basu ankalta komi ka kiraye dutsi ko icce ko wani abin da ka sarkaka shi baya jin ka kuma kai ma baka iya jiyar da shi to shi yasa Allah sai ya buga misali akan su summun bukumun ay summun min sama'il haqqi bukumun la yatafaqahuna bihi ba sa jin gaskiya kuma ba sa iya ganewa kina kaga wannan mummunan misali ne Allah subhanahu wataala ya buga ga wayanda suke daukan wasu wanda ba Allah ba suke bauta musu Allah subhanahu wataala ya shirye da mu abinda muke daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda kina kuskure ne Allah ga fata mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi